Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Wata babbar kotun tarayya dake zamanta a jihar Adamawa ta yanke hukuncin zaman shekaru 21 a gidan kaso ga jami'an hukumar zabe ta kasa wato INEC saboda samun su da karbar rashawa dumu-dumu na naira miliyan 362 daga hannun tsohon ministan Mai Alison Madueke. Fadar shugaban kasa ta gargadi kasashen Amurka, Burtaniya da kuma kungiyar tarayya Turai da akwai suke tsoma bakin su akan lamuran suka shafi Najeriya. Tunda dai karnin mulkin mallaka ya riga ya zama tarihi. An buƙaci hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da su fada da komar su wajen bibiyar harƙalla tsakanin ma'aikatan gwamnati ba wai iyayen siyasa ba domin so da yawa kulɓana barna amma kuma ana cewa jabace duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro, assalamu alaikum. Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. Cikin ganawar su da gidan talabijin na channel Mr. Femi Adesina da ke mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa ya gargadi ƙasashen Amurka, Burtaniya da kuma ƙungiyar tarayyar Turai da su guji tsoma bakin su akan lamuran cikin gida da suka shafi Najeriya. Musamman katsalan nan akan maganar zargin take haƙƙin bil'adama da suka yi na kwanan nan wanda ya biyo bayan zargin nuna rashin girmamawa ga kotu lokacin da jami'an hukumar tsaro na farin kaya wato DSS suka kai farmakin kama showare a wani kadan bayan da kotu ta bada shi a matsayin beli. Akan wannan Femi ya ce Najeriya ƙasa ce mai yanci a saboda haka ko da wasa ba za ta bari wata ƙasa ta riga tsuma mata baki ba musamman akan harkokinta na cikin gida. Domin ba ƙasa ce da ke karɓar umarni daga ko dai Amurkan ko Burtaniya ko ma dai ƙungiyar tarayyar Turai ba. Maganar yanci dai ga Najeriya tunan mahankalta suke tsokacin cewa matuƙar dai ba a samu tsayayyen shugabanci ba to fa zai zama tamkar abin nan ne da Bahaushe ke faɗin baba na ɗaka amma kuma gemu a waje. Babu ta yadda zaka ce kana da yanci a hali kuwa duk wani al'amari idan ya taso sai an dangana ga kasashen na waje domin dai gabatar da koke na neman taimako. Akwai matasa ƴan gwagwarmaya da ke tasowa nan Kano irin su Comrade Umar Kofar Na'isa, director kungiyar Selsak dake cewa dai tun farko sun yi tsammanin cewar irin wannan mataki shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai bizirar da su na kaurace wa mika wuya ga su waɗancan ƙasashe domin tabbatar da ganin Najeriya ta tsaya da kafafunta. Ko da dai yace an fara ɗaukar layi da waɗansu matakai da suka fara bujurowa a yanzu haka musamman bayan nasara a next level.
Babu shakka kowa sai rariya san za ta yi zaba. Maganar cewa kasashen Burtaniya da Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai suna yin katsalandan akan abubuwan da shafi harkokin cikin gida a Najeriya musamman kuma suna toga cewa da wai ana take haƙin bil'adama. Shi yasa lokacin sardauna da aka yi musu maganar cewa maganar ciwo bashi kace ba sa bida saboda sun san irin yadda kasashen na duniya sai kurin sa kasashe masu tasowa aljihunsu. Tunda yanzu an bada mulkin yancin kai to saka shigo da sabuwar hanya da za a rinka amfani da wasu matakai na bada bashi ko kuma tallafi. Yanzu fa magana ake ta cewa za a yi kasafin kuɗi amma ba a da kuɗin da za a kammala aikace-aikacen da suke cikin kasafin kuɗi sai an je an ciyo bashi shekara kasashen ƙetare kuma duk wanda ya baka bashi yana zama ne kamar sirkinka kuma sannan akwai kuma wasu sharɗai da suke gindawa wanda dole sai an cika su sannan za a bada irin waɗannan bashi shekara. Kuma wannan shine abin da muka sa ran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai a farkon hawan gwamnatin shi ya juya kasashen duniya baya akan kada ya rinka bada kai bori yana hawa amma sai mu gani bayan ɗarewar shi kan garagan mulki ya je ya tare a guraren su sai abin da suka ce kuma yanzu duniya inda ake yin zabe kuma ake demokradiyya zabanka ba zai cika ba ba za a tabbatar da sahihin hancin shi ba da nagartar shi har sai an samu ko kungiyar tarayyar Turai kuma kasashen Amurka da Burtaniya sun ba da wani gudrun mark akan zaben sannan wai za a ce wai zabe ya zama sahihi.
Amma ba ka gani ana cewa kasashen da suka ci gaba ma ta kowanne fanni kamar su Amurkan da su Burtaniya duk ana gani su ma suna zuwa wasu guraren suna karɓar basu suka domin su ga yadda za su gina kasar su.
To ai yana zama ne kenan ana baka ne da hannun hagu ana kwacewa da hannun dama shi yasa lokutan baya su tsohon shugaban kasa janar Sani Abacha da irin su Murtala Muhammad Ramadan duk Allah ya jikin su gafarta musu suka ta rikici da kasashen duniya. Yanzu kalli irin abubuwan da suka faru kasa kamar Venezuela da kasashen Syria irin kasashen Libya duk kuma ya biyo bayan sabaki da kuma katsalan da kasashen nan suke yi wa zaman lafiya da kuma haɗin kai. Yanzu ana nan magana ake ta sore tunda suna ganin kamar an take haƙin shi dargin da ake yi shine Adamu shi sore ya tare ni a can America yana ta turo wasu bayanai yake magana shirye zanga zanga in ka kalli shi kansa inam kwano ana ganin daga Burtaniya ta shirye-shiryen hada maganar a balle daga Nigeria a wari kasar Biafra shi sa Mal Ibrahim Kalike ya sha fada kuma shi ma yana bada misali da abinda wani professor Abdullahi Sami suka cewa duk yayin da kaga wadannan Nigeria yana ta kira yake ranye ko kuma ya ta da jijiyoyin wuya ko kuma wata zanga-zanga gagaruma ba ta lumana ba ka bibiya ta karkashin kasa da irin wayannan kasashen duniya musamman America ko Ingila aka turo shi to dan haka dole kasashen masu tasowa irin su Nigeria da sauran kasashen Africa sai sun ci gaba da nemo matakan da su fada tattalin arzikin su ba tare da sun dogara da kasashen duniya ba ko musamman matakan da ake daukowa yanzu kamar na rufe boda da kuma wasu abubuwa na tattalin arziki duk hanyoyin da ake bukatar cewa kasa ta zauna da zaman kanta
gamsu kenan ita gwamnatin ta dauko hanyar da za a bunkasa tattalin arzikin kasa
to in dai an bi matakan ta yadda ya kamata an kuma dauko irin abubuwan kasar China ta yi to muna fatan zamu kai matakin da wuyan mu zai kauri ba tare da muna bukatar wasu tallafi da kasashen duniya ba kuma shi ma shugaban sama Muhammadu Buhari dole sai ya dawo da karakiyar isashe irin su Burtaniya da kuma America
Comrade Umar Hamisu kofar Na'isa kenan matashin dan gwagwarmaya a cikin kungiyar sarsaka nan Kano yanzu babba kotun Yolan Jihar Adamawa karkashin mai shari'a Nathan Musa da ta aike da wadansu jami'an hukumar zabe ta kasa wato INEC biyo zuwa gidan gyaran hali na tsawon shekaru 21 ko wannan su a dalilin karbar rashawan naira miliyan 362 daga hannun tsohon ministan albarkatun man fetur Mrs. Zazani Ali Samadi Weke yayin zabukan 2015 da suka gabata Kamfanin dillancin labarai na nan ya rubuto cewa hukumar EFCC ce dai tun da fara ta gabatar da wadanda ake zargin a gaban kotu wato Ibrahim Muhammad da kuma Sahabo Iyahaman karkashin dokar rashawa da dangoginta ta shekarar 2000 yayin gabatar da hukuncin a yau Alhamis alkali Musa ya ce an gabatar da hukuncin ne biyo bayan samun wadanda ake zargi da laifi bayan da aka ji ta bakin su da kuma shaidu guda 15 da suka gabatar da shaida a gaban kotun wanda hakan ya tabbatar da zargin da ake yi a kansu duk da cewar dai yace sun amshi kudaden kimanin naira miliyan 362 amma dai kaso 5 cikin 100 na yawan su kadai suka rabarwa sauran abokan aikin nasu inda suka gaza bada bahasin yadda aka yi da sauran kudaden to amma bayan roko da lauyoyin wadanda ake kara suka yi gaban kotu mai shari'ar ya zartar da hukuncin cewa dai za su yi shekaru 7 ne ko wannan su akan kowane caji uku da aka gabatar akan su a ƙarshe dai mai shari'a Musa ya buƙaci babban sufetan yan sandan Najeriya da hada gwiwa da sauran hukumomi da ke da ruwa da tsaki wajen tabbatar da ganin ita kanta Mrs. Alison Maduweke ta zo hannu domin ita ma dai ta girbe daidai da abin da ta aikata Matsalar cin hanci da rashawa dai babban kalubale ne da ke ci gaba da haifar da koma baya ta fuskar ci gaba a kusan dukkanin bangarori a Najeriya. Wanda masu shari'i ke ganin zuwan siyasa na daga cikin abin da ya ta'azzara matsalar har take neman haɗiye kasar baki daya. Alhaji Muntari Salisu guda ne cikin yan kishin kasa da ke jin cewa dai idan haɓira na da sata tafi ba shakka da dawa ma dai na da wari. Magana ce akan cewar ya fi ganin sakaci da kuma rashin kishin kasa daga bangaren ma'aikatan gwamnati domin ne babu wata rashawa da yan siyasa za su yi nasarar ci ba tare da haɗin kai daga bangaren ma'aikatan ba. Dan haka yake shawartar hukumomin yaki da cin hanci da rashawan da su fada da komar su ga ma'aikatan gwamnatin domin a ce wasu har sai bango ya tsage dan gare dai yake samun kafar shiga
duk abinda yan siyasa suke diba ake ta kuka da shi yawanci yan ma'aikatan gwamnati suke tsara musu suke kuma taya su kwashewar kuma a Najeriya kaso 85 na arzikin Najeriya yana tafiya abinda ake kira cost of governance in malaria recurrent expenditure abinda yake ragewa ga za'ai wa talakawa baya bin kaso 15 ko 20 kuma kaso 15 din ko 20 din shi ma tare ake wawashewa da wayannan yan siyasa da ma'aikatan gwamnati albashi da sauran allowance duk shi yake lankwame tattalin arzikin Najeriya ya hana shi sakat kuma ya hana yanzu Najeriya talaka shi amfanin abin da kasar take samu
amma me yasa su yan siyasar kura su tai kuka
eh ba dan kun ba su ne ai idan mutane suke kai su ma'aikatan gwamnati sun kulbana barna ne amana cewa jabaci ma'aikata abin da suke yi ai ya lullunka ba abin da wayan siyasa suke
amma me yasa nasu baya a fitowa iya ganin su a zahiri
misali kai a kasar nan barin baka misali ka taba ganin kasar da aka ce akwai minimum wage ba minimum working hours a Najeriya ne zaka ga mutum fa baya zuwa aiki ko in ma ya ji a sati duka bai fi sati su ɗaya ko su biyu in yaje kuma awanni ne na surutu ko hira zai amma da ƙarshe zai azaba shi albashi ko kuma a dinga duplication a ta lullunka abubuwa yanzu budget din da ka sani duplication yayi yawa ma'aikata ne albashi ma'ana yanzu wannan minimum wage din da za a ƙara har da wayanda babu su a zahiri da kuma wanda suna nan amma ba aikin suke ba ma'ana ba productive akwai ma'aikatan boki akwai kuma ma'aikatan ba sa zuwa aiki ko sun je ba aiki bane baya ga wannan kaduwa Najeriya kowa yana sama ko wani tunda asuba zai fita yana fafutuka ya samu wannan sai kai ma dare yana fafutuka amma a tsari da muke tafiya ma'aikatan gwamnati da yan siyasa inda suke lankwamewa albashin da shike cinye kaso 85 kai akwai local government inda ma kaso 100 yanzu ita ke albashi ke tafiya da gwamnati
babu sauran gudanarwa
babu samun gudanarwa kuma abin da sai a ta kuka wai tattalin arziki ya ba me janyo ai wannan shine umul abaisi muna tafiya kan ƙarya muna tafiya akan abin da ba zai yi ba
Alhaji Muktar Salisu kenan guda cikin yankin kasa a nan Kano. Kanan da tambayan hukuncin da mata babbar kotun jiha karkashin alkali AT Badamasi ta yi na umarta gwamnati Abdullahi Umar Ganduje da ya tsaya cak kan kudirin sa na kaddamar da majalisar sarakunan jiha ake samun musayar ra'ayoyi daga bangarorin al'umma daban-daban. Koda dai ta cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku ra'ayin Professor Abdu Salih shugaban zauren kare kima da kuma cigaban Kano wanda ke jaddada goyon bayan su ga kirkiro masarautun inda yake fayyace cewar abu ne da zai kawo cigaban al'ummar da ke zaune a wadannan masarautu guda hudu. Ra'ayi ne dai da ba shiga kunnuwar umma labaran danga da dadi ba a cikai har yazo da martani
kirkiro abin nan din sarauta da aka yi a Kano ba shi da wani manufa illa raba kan Kanawa da kuma rusa tarihin jihar Kano. Idan mai girma gwamna ya da gaske yake cewa so yake kananan hukumomi su ci gaba, me yasa ba zai saka musu lalitar su su yi ayyuka ba su bunƙasa kananan hukumomi su ci gaba? Kuma wannan professor maganan da yake ai shi baya daga cikin dattawa a jihar Kano dan babu wani gudunmowa da ya ba wa jihar Kano duk tsantsayen Mala Ibrahim shekaru da kawaici sai da ya cire shi saboda halin wannan professor. Kuma professor ne a mechanical engineer wanda ya shekara 20 ba ma wanda ya kai shi jima yanzu. Shin wani gudunmuwa ya bayar? Mafi yawanci dukkan wayanda za su je masters BUK da wayanda za su yi PhD saboda shi suke kin zuwa saboda kayar da ƴaƴan talakawa yake yi.
Ma wannan ya isa hujja kuma a zo a ce wai bai bada gudunmuwa ba wata ilbe zama da tijar zai iya fitowa ya magana akan cigaban jiha ba.
Ai ba shi da din takan akwai dan sarauta da ya kare je ba su hakuri wata shekara yazo kuma ya bar shi ya wuce amma duk ayan talaka da gangan yake ka da su
sai wani ya mamaki ya zai ka zo ka kalubalanci irin wannan abula.
Ai ba wai an yi bane dan manufar jihar Kano ta ci gaba, a an yi ne dan manufan a wargaza jihar Kano, a wargaza tarihin jihar Kano, tarihin mu da muke da su shekara da shekaru.
Ai waɗannan tsofaffin masarautu da matan asali suna da irin wannan daraja kwace ta akai gani suke kamar an farfado musu da wannan daraja ta sun
ba wai dan ana cewa mutun sarki ba ba shine ya zama sarki ba, akwai wayanda daga tene ma amma sarakuna ake kiran su.
Marabaran danga yana bibiyar tarihi na tsofaffin wadancan masarautu
kome tarihi tun tarihin dadaman suna karkashin jihar Kano tuntuntunin ma tun kafin ma Fulani su zo su mulki jihar Kano. Kano ma masarautun su daya ne, al'adun su daya ne, duda wasu suna cewa wasu state din wai akwai, babu wani state da yake da al'umma daya din Najeriya wanda kabilar su daya, addinin ɗaya, manufar su ɗaya irin jihar Kano.
Alhaji Umar labaran danga shehin kwankwasiya a cikin jam'iyyar PDP. Shi kansa Ibsa Bashir Hayati Jantile ya bara duk da kokarin kincewa komai da yayi akan wannan batu a baya wanda yace dole ne a yanzu ya magantu domin yaga ana neman wuce makadi da rawa.
Ina mamaki mutane kamar irin mai girma gwamna Ganduje da commissioner sa Muhammadu Garba, mutane masu ilimi masu daraja amma akan biyan bukatar su sai su ajiye ilimin su koma in jagaliya. Karkamanta sanda mai girma gwamna Ganduje isa wa matsalar sadala a aljihu, majalisa ta kafa mai committee ta bincike shi igirza ya kotu. Muhammadu Garba nan su suka je kotu, majalisa ta ce kotu ta ce majalisa ta dakata, majalisa ta dakata don umarnin kotu. Bayan an gama kotu ta yi hukunci ta ce daga yanzu kamar ta kara bincika Ganduje sai EFCC ko ƴan sanda. Ganduje da mutanen sa Isa Mai Garba suka yi taba batun cewa kotu ta yi hukunci saboda abin ya musu dadi. To Allah al'adali ne mai adalci, wancan hukunci da aka yi da kotu ta yi da na tsaye da majalisa da na bada hukunci ba za a bincike Ganduje ba, mai shari'a AT Badamasi shi yi wannan da yake Allah baya zalunci. Yanzu wannan alƙalin mai shari'a AT Badamasi shi yi ƙara bada hukunci cewa kada gwamnatin jihar Kano ta yi komai akan nada kwamitin sarakuna da ta yi, amma su Mai Garba da kuma gwamnatin sa Ganduje ta yi ganin ba komai bane za su take saboda bai musu dadi ba.
Wai batun da ake yi an ga ana ta masa wata fassara ne daban-daban, shine suke so da a tsaya a kalli me shi mai shari'a yace da kuma hukuncin da ya zarta.
To ai mai shari'a ɗaya ne ta shine dai wanda yi wancan hukuncin yau Ganduje dadi an ki ya tsaye da abin cike shi akan dala kuma shine yanzu yayi hukunci yace a tsaya kada gwamnati ta yi komai, amma sun raina hukuncin domin suna ganin bai musu dadi ba.
Ma ana ganin hukuncin ya zo ne bayan an riga an gama wannan hukunci.
Doka ɗaya ce ba sabuwa ba tsohuwa, sanda aka yi wa Ganduje ruga kotu a tsaye da majalisa ta nuna bincika sa, majalisa ta kira mutane da yawa ta nemi ra'ayinsu har wanda ya kafe wani bidiyon ma an kawo shi. Kaga a lokacin cigaba kawai za a yi daga ce ta tsaya majalisa kawai ta tsaya cak sai yau Ganduje daɗi yau Mai Garba daɗi, amma yanzu an tsaye da gwamnatin jihar Kano kaf rashin Ganduje alƙalin da iwancan shi yi ce ta tsaya ta ce sai suke ganin cewa kamar sun raina kotu kamar ba a isa ba, amma idan suna ganin cewa kotu ba komai ba ce kada Ganduje da kwamishina Mai Garba su manta. Mai shari'a Halima Shamaki a kotu ta ce Ganduje shi ne gwamna, ita ko yana ta murna ya ji daɗi kotu ta bashi. A Afirka Kaduna kotu ta ce Ganduje shi ne gwamna, ike ta murna yanzu kotu ta ce a tsaya an yi ba daidai ba shine kotu ba ta yi ba. To ina so mai girma gwamna isa ni da kuma shunansa Idris Mai Garba Allah baya saman aiki duk wanda yake ganin cewa yana da iko ko yana da ƙarfi zai wani abu dan san ransa to sai rahu hukuncin sa kuma Allah ya ce idan ka shuka alheri zaka girbe shi idan ka shuka sakamakon sa shi ma zaka girbe shi
Ifsa Bashir Hayati Jantile sabon babban mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawan ƙasar nan a kafafen yada labarai a wannan gaba Gauta ke amfani da wannan dama domin taya shi murna amma ta ga su kansu mabiya jam'iyyar APC irin su Babaya Wale ya zo ne da shawarwari ga gwamnatin Kano a dukan wancan magana
idan yanzu ta faru cewar tafiyar masarautar jihar Kano da ake ciki a yanzu kotu ta yi ruling ta ce a dakata da wani abu wanda ake gabatar da shi sabanin abin da ya ci karo da wani tsari na jaha me ya kamata mutun yayi ya kamata ya bi wannan ka'idar ta kotu saboda bin umarnin kotu shine bin umarnin shugabanci
amma baka ganin bin umarnin kotun ne ya sanya da hukuncin cewar ta rushe sarakunan a karan farko aka sake mayar da dokar majalisa har ma gwamnati ya sanya mata hannu domin a ci gaba da aiwatar da ita
ai shi mai girma gwamnati ba bin umarnin kotu ba take dokar yayi kuma ya dawo ya zauna da ƴan majalisu ya kuma kunsa abin da yake da bukata ya gabatar da shi idan talaka ne ya zo ya gabatar da wani abu wanda yayi ci karo da gwamnati ko yayi ci karo da hukunci sai kaga an yi ta kuma an nuna masa bai isa ba duk abin da kaga kotu ta tabbatar da shi doka ce gwamnati yana zauna ne a matsayin doka domin doka ce ta yi shi kuma doka ce ta kawo shi kan kujerar da yake kai amma dai jan hankalin shine kada siyasa ta sako cikin tsarin nan wanda zai zama tashin tashina tsakanin mu da masarauta da tsakanin mu da al'ummar gari dan siyasa yana iya wa al'ummar gari hukunci a lokacin da yake kan dawon mulki su kuma suna iya masa hukunci a lokacin da yake neman su taimake shi
magana ake na a duba darajar Kano a duba matsayin da Kano take ciki kada siyasa ta shigo cikin tsarin ta zo ta lalata mu'amala tsakanin mutane da mutane saboda idan mutun yayi abin da yake da bukata a yanzu akwai ranar zabe ita ma tana nan zuwa kuma san mutanen da aka yi musu abin da suke so ko ba sa so aka tabbatar a ranar su ma mutane za su zo su kunsa abin da ko kana so ko baka so a tabbatar da amma tunda siyasa muke mu ma ƴan APC ne kuma muna da hurumi mu faɗi albarkacin bakin mu ina goyen bayan masarautata ta jihar Kano
Bai kawai ga mabiya jam'iyyar APC ba har ta ga masu hamayya a cikin jam'iyyar PDP irin su Bashir Sanata na masu ra'ayin inda magana ake yi ta rashin girmama hukuncin kotu ai daga na gaba ake ganin zurfin ruwa a dan haka yace ba abun mamaki bane idan har gwamnati Ganduje yayi furus da wancan hukunci da kotu ta yanke
dan ba ka manta ba a lokacin jam'iyyar PDP an yi zabubbuka iri daban-daban a matakai daban-daban kama daga kan gwamnati a 2003 lokacin Jagora Kwankwaso yana gwamnati duk da cewar a Najeriya babu jihar da Obasanjo yake da interest a lokacin irin Kano amma muka fadi zabe muka hakura muka sallama aka ba waɗanda suka ci dan a zauna lafiya baya ga haka kwana-kwanan nan 2015 da Goodluck ya fadi zabe awa 8 kafin a sanar da zabe ya kirawo shugaba Buhari ya mai albishir ya mai murnar cewar ya ci zabe Allah ya taya riko Allah kama wannan shine kadan daga cikin yadda jam'iyyar PDP ta bar demokradiya ta numfasa amma ba irin yanzu ba a jam'iyyar APC da suke rajin cin hanci da rashawa sai ga shi har kunnan har hanci suke cinyewa har baki gaba ɗaya suke cinyewa kurmus saboda suna cin karansu ba baka gani suke su kamar sun fi karfin doka da oda
yanzu ba a demokradiya kenan a gwamnatin jam'iyyar APC
kwata-kwata babu demokradiya gashi ko ba a taba jam'iyyar da suke mulki amma kuma suka raina kotu irin jam'iyyar APC ba
kana gani hata idan dawa demokradiyar Bashir ta kawo kana irin wannan kalaman
ai wannan kundin tsarin mulki ne ba ni damar freedom of speech da haka ina da damar na faɗa abu matukar bai saba ka'ida ba kuma ban ci zarafin wani ko na ke tahaddi ba shi yasa nake faɗa kan abin da kundin tsarin mulki ya yarje min ya sahale min kana kallo fa yanzu sau da yawa sai kotu ta ba wa gwamnatin jihar Kano umarni amma sai ta fumfuris ta fatali da umarnin ta je ta zartar da abin da take so wanda kuma su kansu sun manta da cewar zaman doka da oda suke ba dan doka da oda ba da gwamnan Kano bai ƙara amsa sunansa a matsayinsa na gwamnati ba saboda ya san ba shi da soyuwar mafi yawan talakawan garin nan
ne zancen rashin bin doka da oda wasu suna kallon anya ba za a ce a gurin jam'iyyar PDP akwai kwaikwayo wannan abu
jam'iyyar PDP ta hukunta kowa domin a lokacin da Body George yana shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa shi ma yayi laifi aka gurfanar da shi wanda har gidan kurkuku sai da yaje gwamnonin PDP ana mulki an gurfanar da su a kurkuku amma yanzu a jam'iyyar APC wanda muka ji ta bakin shugaban jam'iyyar Adams Oshimole ya faɗi cewar duk wanda ya sha ta karfin cikin sa to yazo jam'iyyar APC nan ne tudun mun tsira
matashi Bashir Sanata sakataren kungiyar Kwankwaso kawai a cikin jam'iyyar PDP yayin sai ziyarar da kungiyar direbobin a daidai da sauri suka kai ga shugaban Karota Honorable Baffa Babadan Agundi daga nada kudurin gwamnati na tantancewa tare da yiwa masu wabaran adadi da sahun register a wannan ziyara mun je MD yana wadannan kalamai
kamar yanda kuka zo muka tattauna tare da ku kuma nace bana son nayi kwan gaba nayi kwan baya a mataki na yanzu wanda gwamnati baya gari da zan je in zauna da shi in ga masa ga abin da akai amma ni a matsayina domin wakilin sa ne ni idan nayi hukunci kusan hukuncin gwamnati ne sai dai za a iya samun ribasal na hukuncin da zan yi idan bai yi daidai ba domin mun yi da mai girma gwamnati da Bureau of Internal Revenue cewa za a biya kudaden nan gaba daya kuma muka zauna da ku kuka yadda a rage zuwa daga 36,000 da kuma 2008 na taraka 44,000 kenan ya dawo 26,000 kuka yadda an yi adalci haka kuma za ku biya yanzu kuma kuka yi tsallan badake kuka ce gashi dai mutane sun yi kuka an yi waye an yi kaza to shikenan na yadda mu dauki wannan matsayar cewa a biya kudin taraka 8,000 sannan daga litinin za mu dauki sati 2 kenan kamar yadda muka ce zuwa karshen December dai kenan ko sannan daga farkon January zuwa karshen sa za a biya balance na 18,000 na haraji idan an samu sabanin umarni to ba ni ne za a ce nayi alkawari na tashi daga shi ba amma na kyautu zaton ba za a samu ban Allah yadda kuma ko ma menene sai mu tafi mu zauna gaba daya da gwamnati tunda ni na bada wannan sako an yadda mun yadda to wannan alhamdulillah kuma na yi godiya da kiraye-kirayen da aka yi na wanda suke zanga-zanga ba hannunku a ciki da shauransu
honorable baffa baba dan agundi shugaban hukumar karota a Kano wannan ta baiwa shugabannin a daidai da sahun irinsu comrade Bello Ya'u dake mataimakin shugaban na Tamaros damar dorawa da waɗannan kalamai na kira da yan kungiya ta daidai da sahu da su kwanta da hankulansu domin an cimma maslaha dori akan wacce aka cimma a baya
kiran da nake kamar yadda membobi suke ta bugo min waya suna tambaya ta wani hali ake ciki ni kuma ina ta gaya musu cewar dukkanin al'amuran nan lokaci zuwa lokaci muna tattauna da hukumomi na gwamnati akan yadda al'amuran nan za su kasance to alhamdulillah a yanzu ma mun ƙara samun sassauci na cewa wannan da za a yi na kudin nan naira 26,000 to an raba gida biyu wanda ya riga ya biya ya je to shikenan falillahi alhamdi wanda kuma bai ba yana iya zuwa ya biya na traka naira 8,000 daga baya kafin nan zuwa karshen January ya je ya biya kudin wannan haraji naira 18,000 saboda haka ina kira ga yan adidi ta sau na jihar Kano musamman yayan kungiya ta tana Tomoros su zama masu bin doka da oda batun cewa za a yi zanga zanga babu shi mu ko ba mu san shi ba saboda haka muna kira kowa ya zauna lafiya domin ci gaban jihar Kano da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki jihar Kano Allah ya taimaki Najeriya baki daya
comrade Bello Ya'u yanzu karamar hukumar Gwarzo da shugaban kungiyar Kano ta Arewa an samu mafita honorable Sani Ungwatudu Gwarzo dake fayyace nagartar sanata Barauje Burin da yace ya sa al'umma ke bayyan neman gwamnati a Kano ba wai shi da kansa yake da wannan mafarki ba
a madadin shugaban kungiyar da Ganduje Sebaro Community Awareness Forum Comrade Shehu Mansur Sile Getso mune wa yan kungiyar da Ganduje Sebaro bangajiyar taro da aka yi muna godiya Allah ya saka da alkhairi ko mun ji mutane suna ta magana akan sanata Barau Ai Jibril Maliya akan cewa wai ya fito takarar gwamnati to sanata Barau Ai Jibril Maliya ba shi ya fito takarar gwamnati da kansa ba mu ne a matsayin mu na yan gwagwarmaya na Kano ta Arewa kungiyoyi muka kiransa da ya fito ya tsaya mana takarar gwamnati domin mun ga cancanta ya dace da ya zama gwamnati a Kano domin irin alkhairan da Kano ta Arewa ta samu ita ma Kano gabaki daya ta samu shi sa muke kiran sa
bai yi wuri ba tun yanzu a ce an fara kiran mutum a ce ya fito ya takara
ai ba magana wuri ai shi mai kwarmin ido da wuri yake yin kuka saboda haka mun ji wasu kuma mutane suna magana cewa wai ba za su yi baro ba sun ki su yi baro to abinda muke gaya musu da su yi baro da kas su yi baro uwarsu daya ubansu daya
ba neman kuri a suke
domin mu abinda muke so Allah shine muke so yayi baro
ba neman kuri a suke
ai to tunda sun zo sun ce ba sa so su yi barau mu Allah muke neman yayi barau kamar yadda yayi barau a Kano ta Arewa karo daya da karo na biyu saboda haka muke so Allah yayi barau
ana gani wai a wannan yanki naku har yanzu babu wani gagarumin wasu abubuwa da ya iya aiwatar muku ma ballantana kuma har a dinga cewa ma ya zo ya taho jihar Kano
ai duk wanda ya ce mai girma da distinguished senator Barau Ai Jibril Maliya bai kawo wani abun ku zo ku gani a Kano ta Arewa to bai san Kano ta Arewa ba san barau ba idan ka dauki titin nan da ya fara da Kabuga zuwa dai yanzu an riga an bada shi akalla idan ka dauki yara mutum 500 waɗanda aka samu wa aiki da babura da motoci ba a taba yin sanata a Kano wanda yake raba babura da motoci da ofa irin sanata Barau Ai Jibril Maliya kuma sannan muna goyen bayan mai girma gwamnati kirkiro masarautun nan da yayi guda hudu
honorable Ibrahim Sani Ungwatudu daga yankin karamar hukumar Gwarzo
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
amadadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwarano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Aminu Ahmad Abbas ne ya sada ni da ku Khalil Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.